الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شير اللحن وقروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
دكا يبود بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى mahal cin mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar 22 ga watan ramadan hijran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kurbai cikin garin Zaria domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah ya saukar domin ya zama fitila haske maganin duhu shari'a jagora zuwa ga hanyar samun yardarsa duniya da lahira Ya Allah muna tsanantuwa da kaunar da muke ma wannan littafi naka ka azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta
amin
fahimtar da za ta kara mana kusanci gare ka fahimtar da za ta kara mana tsoron ka fahimtar da za ta tsaftace tunanin mu da zukatan mu da dabi'un mu daga dukkan wata dabi'a ko wani datti da baka son mu siffanta da shi
amin
fahimtar da za ta zama sanadiyar samun yardar ka duniya da lahira allahumma amin idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayanai waɗanda suke da alaka da fadin Allah subhanahu wata'ala فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
الله سبحانه وتعالى يتي فآمنوا بالله وي إيماني دا الله سبحانه وتعالى ومي كويا وغزغتا منزنت منزل رحمة صلى الله عليه وسلم شيني دليل دا يسا أكا كاو من أكا أنبت منزل الله صلى الله عليه وسلم تارد إيماني دا الله domin a tabbatar mana da cewa imani da Allah baya zama imani na gaske har sai an yi imani da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda biyayya ga Allah bata zama biyayyar gaskiya har sai an yi biyayya ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruko da Qur'ani baya zama rukon gaskiya har sai an yi ruko da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda haka fuka-fukai ne guda biyu ba yadda za a yi tsuntsu ya tashi da ɗaya ba tare da ɗayan ba fa aminu billahi wa rasulihi daga jin lafazin da aka yi amfani da shi cewa wa rasulihi in ka san larabci sosai za ka fahimci cewa wannan lafazin yana nuna tsananin ƙaunar da Allah yake wa manzansa ƙwarai amma ba a faɗa ba ba a ce wa rasulihi alladhi yuhibbuhu ba shi larabci wani yare ne wani harshe ne da yake da siddabaru wajen isar da sako ta inda mutum baya tunani to amma ginin kalmomi su suke daukar ko suke isar da wasu sakonni wanda ta sanadiyar yadda aka gina kalmomin da aka zabo su to wannan ginin shi yake bayuwa zuwa a samu irin waɗannan fa'idojin waɗanda ba ambatansa aka yi karara ba saboda haka danganta manzo zuwa gare shi da zaban lafazin rasulihi lafazi ne da yake nuna matsayin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da irin kaunar da Allah yake ma manzansa da irin alfarmar da manzon tsira sallama yake da ita a wajensa kila wani ya ce a ƙara fashin baki domin wannan fa'idar ta fito ta yaya ta ginin kalmar za mu fa'idanta da wannan fa'idar sai ka ce Allah yana cewa fa aminu billahi ku yi imani da Allah sai ya ambaci sunansa karara bai ce fa aminu bi ba mun fahimta sai bai ce wa rasulillahi ba sai ce wa rasulihi to daga nan ka fara samun fa'idar da take tabbatar da cewa akwai kauna da da martabawa ga manzaban wasu tunda asalin maganar aida sai a ce fa aminu billahi wa rasulillahi wa nurin ladhi anzalahu Allah a sai aka ce fa aminu billahi wa rasulihi ma'ana galamiri da aka ba manzon rahama galamirin da aka ambata tare da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lamirin yana komawa zuwa ga Allah wanda yake nuna kusancin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake da shi zuwa ga mahaliccinsa dalili na uku ko na gaba shine sai Allah ya ce wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar abinda ake nufi da haske anan kamar yadda muka yi bayani jiya shine littafin Allah Qur'ani kenan to ambatan Qur'ani da siffata shi da cewa haske ne a daidai lokacin da aka ambaci sunan manzon rahama sallama bayan an ambaci mabubbugar hasken shine Allah kenan Allahu nuru samawati wal ard wannan yana tabbatar da cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallama shi ma mabubbuga ce ta wani hasken na musamman ga al'umma wanda ya samo asali daga asalin hasken sammai da ƙasa wanda kuma wannan yana ƙara tabbatar da kaunar da alfarma da matsayi ina fata mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah subhanahu wa ta'ala masanin abinda muke aikatawa ne kuma mai bada labarin ayyukanmu ne gaba daya dabi'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina dan adam akai dabi'a ce da take son haske take kyamar duhu take kokarinta ne santa da shi saboda sanin wannan dabi'ar da Allah ya gina mu akai shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gayyatar mu zuwa bin hanyar gaskiya da yi mana bashara cewa in kuka bi wannan hanyar za ku samu haske saboda an san cewa asalin dabi'ar dan adam miƙaƙƙiyar dabi'a wacce bata gurɓace ba tana son haske duk inda kai kuma ana son duhu to kumbiya kumbiya za a yi da wani kulle-kulle da wani makirci amma asali dai haske abun so ne ga zukata haske abun kauna ne haske abu ne da zaran an same shi zukata na samun natsuwa da farin ciki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم كوي إيماني دا الله كجزء وران الله كوي إيماني كوادا قسكيا دا الله idan kuka yi haka yutikum kiflaini min rahmatihi zai rubanya muku lada da matsayi da rahama da jin kai da gafarar da ya tana da mu wayaj'al lakum nuran bayan nan Allah zai sanya muku zai muku wani tukunci zai ba ku wata kyauta zai ba muku wata alfarmar samun wani nau'i wani kala na haske dan asali wanda tamshuna bihi za ku rika tafiya da shi tamshuna bihi ku rika tafiya da shi a ina ashe shi ma'abocin imani ma'abocin ruko da sunnar manzara masu sala ma'abocin qur'ani Allah ya masa alƙawarin wani haske da zai rika tafiya da shi tamshuna bihi fi aswaqikum tamshuna bihi fi hillikum wa tirhalikum tamshuna bihi fi iyabikum wa dhahabikum haka wa yaghfir lakum sanaya muku gafara to waye baya san wannan hasken babu wanda baya so wannan hasken da za a yi tafiya da shi idan a gidan duniya ne kenan idan a gidan lahira ne akwai kuma hasken da masu imani za su yi tafiya da shi zai rika tafiya gaba gare shi yana haskaka musu kamar yadda Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannat har za a kai matakin da waɗanda ba su yi imani ba za su rika cewa anziruna ko unziruna ku dan rage sauri mana ku dan tsagaita ku jira mu naktabis min nurikum domin mu dan haska ku mu dan fisgi wani abu na hasken ku haka nan Allah ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا لو كتن أفيلين كياما إذن مؤمني سك بينا دا حسكين سو سنة تفيا تارا دا حسكين ينا حسك كاموس نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم سي مؤمني مركة شوا إن شاء الله Rabbana atmim lana nurana ya Allah har yanzu hasken nan bai ishe mu ba a ƙara mana haske bisa haske to wannan hasken daga ina aka samu shi daga ina aka samu batiran da suka yi cajin samar da wannan hasken a gidan duniya imanin da aka yi sallar da aka yi a tafiya sallar asuba da aka yi a cikin duhu tafiya sallar isha nan ne ake su ne baciran da suke cajin samar da wannan hasken shi yasa yazo a hadisi bashiril mashaina fi dhulmi bin nuri tammi yawm al-qiyama kayima masu tafiya a cikin duhun dare bishara da cikakken haske a filin kiyama tafiya cikin duhu yaushe sallar asuba sallar isha ka tambayi ma dan Najeriya ka sha labari shi wanda kullun cikin duhun yake sai kila masu rayuwa a birane ko kuma sai in sun ga dama su yalla ko kun nefa kenan sun dan san mana awa daya awa Allah ya sa ba wani ma'aikacin nefa ne ya ce na taba shi to ma'ana daidai gurgudan yadda mutum ya dinga zumunci da duhu wajen ibada to daidai gurgudan yadda wannan duhun zai rikide ya koma haske gare shi ranar tashar kiyama
Allahu akbar
ce sa daga cin abinda malaman mu suka sanar da mu masana Allah suna cewa wannan fa'ida ce akan hanya suna cewa idan ka tashi za ka yi sallar dare to ka kashe wutan ɗakinka ƙwarai da gaske haka mal'umma suke faɗa mana ka kashe wutan ɗakinka saboda zuciyarka ya kasance ba ta ganin komai sai Allah na ɗayan kenan na biyu ka samu wani sukuni walahu ma sakana billaili wan nahar ya kasance ka samu wata natsuwa na yanke alaƙa da komai sannan na uku wannan duhu zai rike da ya zama haske a kabarinka. To, a takaice mu dawo asalin maganar mu. Allah subhanahu wa ta'ala sai yake mu'minai bishara da cewa wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Idan da ba an san cewa shi mai imani yana son hasken ba, ai da ba za a yi masa, ba za a sa masa zuma a harshe cewa akwai haske wanda zai haskaka maka. Mun fahimta? Irin wannan ayar suna nan da yawa, misali awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Abinda yasa na ambaci waɗannan misalan da ayoyin, dinka gane sirrin da yasa aka siffanta Qur'ani da cewa nur. Ma'ana a cikin wannan siffa ta Qur'ani ko suna na Qur'ani da cewa shi nur ne, haske ne, akwai gayyatar ƙwaƙwalwar mai sauraro. Ai, wannan Qur'anin yana da wata siffar da kai an san cewa zuciyarka tana son wannan siffar. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya san cewa kana son haske, shi yasa aka ce wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Mun fahimta? Shi yasa sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallama da yake sun fi kowa fahimtar hasken da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, kaga sun fi kowa ruko da shi, sun fi kowa haskakuwa da hasken manzancin manzon rahama sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya dinga musu kirari da yabo, kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي أنزل معه سكب حسكن دا أكا سوكر تاردش قرآنك مبينتا أولئك هم المفلحون وأنن سوني وأن دا سكا شاقنا سكا موري سوني وأن دا أكا مسكا كاور سلامة أحرشا زامنك. To, kaga ashe idan kana so ka more, idan kana so ka dace, idan kana so ka zama mai kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, to ka haskaku da hasken Qur'ani, za ka dace da falalar Allah, za ka dace duniya da lahira. Daga cikin abin da ya kamata mu ambata a nan, cikin hikimomin siffanta Qur'ani da tabbatar da cewa haske ne, shi ne sai ka kalli siffofin haske. Duk wata siffa managarciyar siffar da ka san tana tabbatuwa a kan haske, to tana tabbatuwa da ƙari a kan Qur'ani. Yanzu haske ko mun ƙanƙantar kafa ko rami ko wani ɗan lungu ko logo, haske yana saɗaɗawa ya kutsa cikinsa. To, haka Qur'ani albarkarsa da haskensa yana saɗaɗawa ya kutsa cikin inda baka tunani ko mun sirantar kafar zuciyarka. Indai akwai ta, indai an bashi dama, indai an tsaftace wannan hanyar, to Qur'ani zai saɗaɗo ya shiga, sai ya samu wajen zama, sai ya kutsa. Kamar yadda haske baya raina kafar da zai kutsa, kuma hasken nan, haske yana bambanta da hasken safiya, hasken hantsi, hasken rana, hasken almuru. To, To, kamar yadda kake ganin waɗannan nau’o’in hasken suna bambanta, to, haka tasirin hasken Ƙur’ani yake ga zuciyar bawa lokacin da zuciyar ta saurari Ƙur’ani da sanyin safiya, da hantsi, da in rana ta ɗaga, in almuru, in dare ya yi, duka waɗannan nau’o’in haske ne mabambanta waɗanda suke tasiri a kan zukata daidai gwargwadon lokacin da zuciya ta saurari Ƙur'ani ko kuma ta tasirantu da wata aya daga cikin ayoyin Ƙur'ani mai daraja. Fiye da haka ma akwai misalan da kowa da za ka tambaye shi irin afwan inda za ka tambayi kowa daga cikinmu zai faɗa maka wani abu da ya faru da shi a rayuwa ko a rihlarsa a tafiyarsa da zumuncinsa da Ƙur'ani wanda yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan littafi haske ne maganin duhu shiriya ce ta musamman sai an yi haƙuri ma ne ji muke a laƙara mana lafiya. Wato shi majalisun magani ne mun fahimta shi yasa kada wani ya ce to ai da a haƙura mana ai magani ne wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa. To kuma majalisun qur'ani rahama ta sauka sakina da natsuwa kaga bai kamata kai makan karowa. To za ka ga cewa a tafiyar kowa daga cikinmu ta alaƙarsa da Ƙur'ani ko a kusa ko a nesa sai kaga kowa daga cikinmu yana tuna wani abu da yake ya faru da shi ko yake faruwa da shi na ban mamaki na yadda yake samun natsuwa da kwanciyar hankali da walwalar zuci saboda alaƙar shi da Ƙur'ani ko in ya karanta ko ya saurara ko abin nan to wanda yake tabbatar maka da cewa shi hasken yana kutsawa ba lallai ka ga ba wai ana nufin wannan hasken da kake gani haske fal ba a'a haske na natsuwa hasken farin ciki hasken walwala duka haske ne mun fahimta saboda ai daga cikin abin da haske yake fa'idantarwa shine idan aka samu haske zaka san inda kake zaka san ina zaka je zaka san meye zai cutar da kai sannan meye yake kusa da kai wanda ya kamata ka kauce masa to duka waɗannan ma'anonin suna nan a cikin Ƙur'ani a cikin tasirantuwa da shi daga cikin abin da babu laifi inna ambata wanda ya faru da ni a kusa ina jin kwana huɗu ko biyar wanda yake tabbatar da irin waɗannan abubuwan da ake ambata na tasirin Ƙur'ani da yadda yake samar da wata natsuwa wata natsuwar ma ba ka fahimta sai daga baya sannan sai ka fahimci cewa ai maɓuɓɓugarta daga Ƙur'ani ne ina zaune ina na ɗan kishingiɗa haka akan kujera ina karatu to sai ɗaya daga cikin abu biyu ya faru na manta wanne ne ko na karanta wata ayar da nike so in bibi tafsirinta sai na ɗauko wani tafsiri domin in duba ko kuma na ci karo da wata fa'ida da nike so in rubuta na manta wanne ne yanzu amma dai abinda zan iya tunawa shine na sanya Ƙur'anin a kan ƙirjina haka a ɗan kishingiɗa kaɗan sai na ɗauki littafin ko don in yi rubutu ko kuma in duba ma'anar wata kalma ko wani abu dai da ba na iya tunawa to tsakani da Allah lokacin da na sanya Ƙur'anin a ƙirji wallahi na manta cewa Ƙur'ani ne saboda fa'idar da na tuno ta ɗauke hankalina hanzari nake in ɗauki littafin in yi rubutu to sai na sanya Ƙur'anin a ƙirji na manta da cewa Ƙur'ani ne ina cikin rubutu wallahi al'azim sai ina jin wani ɗumi a ƙirjina dimi a kirji dimi a domin ne yasa hankali na ya dawo me yake faruwa sai naga ashe qur'ani ne to ina kallon qur'anin haka sai na dan tashi kadan sai ya dan gangare ya dan yi kasa kaga ai tunda na tashi ai zai yi kasa wallahi yana gangarawa sai naje na jin dama to sai na fadaka sai na ƙara kwanciya sai na dawo da shi
na'am
intentionally to an dawowa na biyu sai na ji dumin ya ƙaru da wani motsi motsi ta bangaren hagu zuciya kenan wallahi abi sai na ƙara dan tashi kadan sai ya gangara
na'am
ya dan yi ƙasa sai na daina ji sai na ƙara komawa na ƙara dawowa da shi sai na ƙara ji sai na ce to lallai هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم كما إنا جمع ونن آير نكي كرانتا ولوكس مبما تابا شيسا نكي دوان زمنشي نمو سمن دوان آير إنا كونر تبيدي عند مكي تنالي وترانا الله يدزامي لجا كمان آير تو أتكيتي kaga wannan wani abu ne da ya faru da Muhammad zai iya faruwa da Ahmad zai iya faru duka a cikin sa muke baka bukatar wai kaji wannan duka ƙara cewa kullun fiye da haka yana faruwa qur'anin ne gaskiyar abin nan gaskiyar maganar kenan haka yake jiya fiye da haka yake gobe mu'jizozin sa da abubuwan da ke tabbatar da cewa lallai hasken ne maganin duhu kullum bayyana za su yi ta yi sai dai yadda muke kulla zumunci da shi daidai gwargwadon abinda za mu rika gani na ban mamaki da wannan littafi ko daga wannan littafi mai albarka ana ruwaitowa daga Uthman bin Affan cewa da mutane da zukatan mutane sun san girman littafin Allah da zukatan su ba su koshi da sauraron Qur'ani da kuma karanta shi kaga wannan ke tabbatar da fahimtar ma'anar wan nurin ladhi anzalaka Allah ya samu dace Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nurin ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir na'am
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
جزاك الله خيرا akwai wata fa'ida mai matukar muhimmanci wacce take da alaka da ayar da ta gabata fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna fa'idar ita ce waye zai nuna maka hasken da Allah ya saukar maka da shi rasuli ko hasalima daga cikin ayyukan manzannin Allah shine su haskaka ma mutane shine jagoran aikin su haskaka ma mutane hanyar tsira to fa'idar da nake so mu kai gare ta ita ce tunda haka ne ashe duk abin da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske ne kenan duk abin da ya ci karo da abin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi komin kyalkyalinsa ko mun daukan gidansa to ba haske bane mun fahimta saboda annur din anan ba zai tabbata ya gasgata a kan shi ba har sai in ya kasance yana da alaka da mabubbugar haske to mabubbugar haske kuma babu makawa daga wajen Allah daga littafansa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisansa ba inda wani haske zai zo daga wajen wannan da'irar guda ko kuma wannan tirakun guda huɗu shi yasa ma a wani waje a Qur'ani zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya hada waɗannan tirakun gaba daya ya ambace su Allah subhanahu wata'ala yana cewa fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ومبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وأنم في لسن حسكي وداه أم بتسأل din a tabbatar maka da cewa hasken da zai zo a wajen wannan da'irar wanda bai da asali daga waɗannan tirakun to ba sunansa haske ba kaga Allah ya ce qad anzalallahu ilaykum dhikra dhikran anan me ake nufi qur'ani sai ya ce rasulan mansuban ala madha ko dai bi fi'lin mahdhufin دل عليه ما قبله أي قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل الله إليكم رسولا وكما منصوبا على الإغراء أي إلزموا واتبعوا رسولا تاقدي أبو نبي ودي شيني منزل صلى الله عليه وسلم ما أبقى تبي ما أبقى رحسكي توشيكم منزلنا ونحسكي يزومك دشي يتلو عليكم آيات الله وند آيات الله أنا تين ذكرن كذا أنك أركوما سنن دما أبايا الله يأتي قد أنزل الله سي ذكر كذا الله مشين يفرقو سي ذكر سي رسولا أكتينا تو يتلو عليكم آيات الله مبينات ko kuma mubayyanatin ayoyin Allah waɗanda aka bayyana su waye ya bayyana su manzon Allah kaga al-ahadith ɗinki to sai ka samu filoli guda hudu waɗanda su ne mabubbugar haske dukkan wani abinda aka siffanta shi da cewa haske ne wanda ya ci karo da waɗannan tirakun hasken guda hudu ko ba sunan shi haske ba mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ku tuno da ko ku ji tsoron ranar da yajma'ukum li yawmil jam'i Allah subhanahu wa ta'ala zai tattaro ku ko kuma zai tayar da halittar ku ya tattaro ku li yawmil jam'i domin ku halarci matattara ranar da za a tattaro halittun Allah gaba ɗaya al-awwalina wal-akhiri Allah ya ce zalika yawmut taghabun lallai wannan rana ita ce ranar cizon yasa ranar da asarar wasu daga cikin mutane za ta bayyana ko kuma ranar da za a yi mamara su wayau waɗanda suke ɗauka cewa a duniya sun yi wayau sai ta bayyana musu ashe totuwar masara suka rike suka bar zinari wa man yu'min billahi Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda ya yi imani da Allah wa ya'mal salihan sannan ya aikata aiki na ƙwarai sai aka kawo imani da aiki na ƙwarai a sigar mubari'i domin a nuna maka cewa fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko imani da Allah da aiki na kwarai abu ne da ya kamata ka rika waiwayan zuciyarka kullun kana cikin sa continuously baya yankewa ba ida ta biyu domin mutum ya fahimci mai sauraro ya fahimci cewa ababin imani da babin aiki na kwarai ba a kaiwa kololuwa mutum ya ce ya gama kaiwa shikenan ina sai dai kai abin da zaka yi saboda haka endlessly tafiyar take ma'ana ba ta karewa ana yi ne ana hawa har ajalin ka yazo amma ba mutum ya ce shi yanzu ababin ibada ai shi ya gama korewa ababin imani ya gama korewa ina sai dai kai abin da zaka iya mun fahimta daga cikin wakar da shaydan yake ma wasu daga cikin mutane shaydan ya sadado ya rika riya maka cewa ai kai komi yaji ai sallolin nan dai gashi ana kulawa da su azumin nan ai har litinin da alhamis ana yi sadakan nan ai mu alhamdulillahi komai eh alhamdulillahi amma ka ci gaba da yi ba kai komai ba idan ka ji ibadojin wasu daga cikin bayin Allah kai sai ka kalli ibadar ka sai ka waiga ka ce shin ya halatta a kira ta ibada ma tukuna da gaske sai dai a kalle ta ibada ta babin tunda Allah ya rada mata suna ibada amma fifiko da martaba kai ka san cewa ai la ta'ridanna li dhikrina fi dhikrihim laysa sahihu idha mashakal muqadi karka ambace mu lokacin da ake ambatan su to kai kaga ya kamata a ambaci wanda yake kan doki ya sukwane shi sannan a hada shi da wanda yake zaune a kishin gide ai ba zai daidai ba shi yasa duk in ka je ka dawo zaka fahimci cewa dai maganar daya ce zuciya da sanin Allah da sanin girmansa da kusancin wannan shine yake ba ibada martaba shi yake ba ta matsayi shi yake ba ta fifiko sannan har ababin yawaita ibadan ma idan kai yanzu kana ganin cewa a gashi kana kulawa da sallah to a tsaya bawan Allah ababin sallah eh kana sallah guda biyar a rana to kasan ko kasan cewa akwai wanda ya shekara hamsin bai rasa takbiratul ihrami ba a sallar jam'i ba to kai kuma fa ina sallolin naka suke fito da su magani akwai mutanen da sun shekara 40 wallahi ba su taba rasa kabbarin farko ba sai su ce maka sai shekara kaza da aka yi yaki kaza ko aka yi kaza shekara 40
ba su taba kallon bayan wani ba
eh ka ji ababin sallah kenan ko ka ji an ce an yi shekara goma da shi ba a taba ganin yana rama raka'a ba mutane sai ka ji ana ambatan shi a tarjuma sa a tarihinsa tunda aka rayu da shi shekara 20 tunda ya zo Baghdad shekara 20 a Baghdad ke ko yanda ake cewa ba a taba ganin yana rama yana cike raka'a ba to kai a samu ayi awa 24 ma mun bayyana shi yasa wallahi alazim daga cikin fa'idar bibiyan tarihin magabata cikin manya-manyan fa'idar wallahi raina abin da kake kun ga kuru-kurin nan da muke yi ko a babin ilimi ko a babin ibada wallahi duk da za mu daina shi ilimin da kake da shi bai ka sani me ka sani bai ka sani ka zo ka ji wanda ya zauna kawai ya zauna a awa 24 ya rubuta littattafai ya rubuta littafi ya rubuta kaza a'a ka ji fa'idoji ka ji ilimi ka ji wani kamar ana masa wahayi wannan shine ilimi a kai kuma yanzu kana cewa ina da kaza kai kwali kake faɗa PhD kaza wani kwali ba maganan kwali ake ba ana ilimi ake magana ba Allah sannan wanda yake karanta tarihin magabata ba zai taba bagan kirji a babin ibada ba saboda wallahi alazim ibadojin da suke yi kai ka ce in ba din an nakalto su da abin nan hanyoyi ingantattu ba daga harsuna wanda ba sa ƙarya ba sai ka ce kamar ba zai yi ba. Idan babu tsoron Allah ne, ka ji wani ya ce maka a'a shi tun da ya balaga a duniya shi bai taɓa sanin ya yi ƙarya ba ko sau ɗaya, to kai kuma ka zo da firarrakinka da majalisanka majama. Imamu Buhari ya ce tun da ya balaga bai taɓa ƙarya ba ko sau ɗaya. Ko ka ji wani ya ce maka shi Imamu Buhari nan shi daga cikin abin da yake faɗa ya ce ya daina kasuwanci da kanshi, dukiyarsa sai ya ba wasu suna kasuwanci. Kun san dalili? Kawai din kada ya rika ciniki nawa a'a rage-rage a'a kada ya taɓa martaban ilimi. Tashin hankali ko muna tare? Wai din kada a ce nawa ya ce a rage shi za a taɓa martaban ilimi, to bari ya kara martaban ilimi sai ya samu wani ƙanin shi, wani kaza, wani nashi, wani kaza, wani ɗalibin shi, ga dukiyar je ka juya ka riƙa kawo mana rabonmu, mu za mu shagalci da ilimi kar mu rage darajar ilimi. Haba, so shi yasa yayyafa ma gemunka ruwa idan kana da shi ka shiga taitayinka. Yawwa, ka dawo hayyacinka, bawan Allah ba maganar ƙaraji ba ne da ni kaza, ni kaza, ni kaza, na san kaza na. Wannan tarkace ne, wallahi ba a sani ba, wallahi al'azim ba a sani ba, wallahi ba a sani ba. To, idan an sanin kuma ma misali, to ina tasirin tsoron Allah a cikin rayuwarmu ta yau da kullum? Sai ka zo ka ji wani magabaci ana ce maka wata aya ta sa shi ciwo kwana uku sati ɗaya bai da lafiya saboda wata aya. An yi fa duk wannan jama'a, ba mutum ɗaya ba, ba biyu ba. Wallahi akwai bayin Allah da ayoyi a Qur'ani suka sa su ciwo. Ba wai kuka ba, kai kana maganar kuka, an tsallake matakin kuka next level positively, amma na gaskiyan mun fahimta akwai ayoyin da suka zama sanadiyar kwanciyar wasu sati ɗaya ba su da lafiya saboda tsabar tasirantuwa da sakonnin da ayoyin suke ɗauke da shi. Ana maganar ilimi, mu riƙa ɗaga kafaɗa. Haba, mu bibiyi rayuwar magabata. Wallahi rayuwar magabata za ta sassaƙe mana duk wani fiffiken da muke ɗagawa na nuna cewa mu wasu ne, ko a babin ilimi, ko a babin ibada, ko a kai har sai ka jin ana maganar ilimi ana ambatanka sai ka riƙa tunanin ko ba da kai ake ba. Ba haka ba ne, masu ilimin na gaske suna nan. So a takaice abinda ya sa na kawo wannan sakin layi ne akan mu fahimci tasirin a yanayin yadda ibadoji suke bambanta tsakanin Zaidu da Amr saboda abinda zukatan ke ɗauke da shi. Wannan yake sa nake tuna yawan mutane da za ka ji ana masu son falalar addu'a. An ji addu'a kaza sabuwa a rubuta, an ji addu'ar nan jama'a addu'o'in da ake ji sawa'un daga baki mai tsarki, bakin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Asalin addu'o'in jama'a ba lafazin bane tsaba kadai, a'a zuciyar mai lafazin ne sanda yake furci da lafazin. Mun fahimta? Abu na biyu, aikin da mai lafazin ya yi kafin ya zo ya yi lafazin. Mun fahimta? Abu na uku, a manufar mai lafazin lokacin da yake furci da lafazin. Wannan su ne suke haɗuwa su bayar da daraja ga lafazin da da ake yin furinci da shi. Sai kaji wani yayi addu'a ya ce maka yana cewa kaza ya ga kaza, kai kuma kai shekara ɗaya kana maimaita wannan baka ga kazan ba, sai ka ce ba haka bane, a'a zuciya ɗaya. Na biyu, kila yayi irin na annabi Musa, fasafa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ma'ana sai da yayi sadaka, sai da ya faranta ma wani, sai da yayi ma wani damuwa, sai yazo yayi addu'a. To kai da kazo da tsabar lafazin baka taimaki wani ba, to fa darajar lafazin ku ba ɗaya bane. Mun fahimta, mu gane wannan fikihu, fikihu ne na addu'a. Mun fahimta, a'a wani yayi hani'an mari'an da halas nashi ne, wani kuma yayi qat da haram ya zo ya ce kaza na addu'a, ba addu'ar ba sace ɗaya ba. A'a wani akwai haƙƙin wani a kan shi ya cinci wani, wani ya ce Allah ya isa, Allah ya isa nan wallahi sai ta sargafa addu'ar ka na shekara goma, kai kai wallahi ba za ka karɓa ba. Ina mamakin mutane da suke sakaci da haƙƙin mutane. Mutum ya ce Allah ya isa, mutum ya ce na barka da Allah, kai kuma ka iya bacci. Wallahi al'azim, haƙƙin wani da ya ce Allah, kai ko bai ce Allah ya isa ba, da ka sargafe kaki abin nan, in ya sargafe wani wata buƙatar ka, sai ka sha mamaki. So a taƙaice dai, mu gane cewa darajar ibadoji, darajar addu'o'i ba tsabar mechanical abu bane da yake fitowa a zahiri, a abin da yake cikin zuci, sannan kuma abin da yake zahirin ya taya su a tashi sama. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i, yawma wannan lafazin kaga mimun din buɗaɗɗiya ce, mansuba ce, ko dai alal zarfiyya ko alal maf'uliyya. Alal zarfiyya ma'ana zarf, ma'anar maganar ita ce qul bala wa rabbi la tub'athunna yawma yajma'ukum li yawmil jam'i thumma latunabba'unna bima amiltum yawma yajma'ukum li yawmil jam'i wallahu bima ta'maluna khabir yawma yajma'ukum li yawmil jam'i. Mansub ala dharfiyya ke, muna tare. Ko kuma ala maf'uliyya, ma'ana ala dharfiyya nan da muka faɗa, bari mu faɗa da Hausa sauran masu saurare, ya zamana fassarar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala tabbas zai bada labarin, zai tayar da ku, ya tattaro ku ranar da yajma'ukum li yawmil jam'i, ranar da zai tara halittu gaba ɗaya. Ko kuma Allah zai bada labarin aikin da kuka kasance kuna aikatawa yaushe ranar gobe kiyama. Ko kuma Allah zai muku hisabi, ya ba ku labari da ƙididdigan ayyukanku yaushe ranar tashi alƙiyama. Ko kuma ma'anar ta zama uzkur yawma yajma'ukum li yawmil jam', ko ya kasance ka ambaci, ka ba da labari, ka ba masu sauraron labarin tashin hankalin da yake jiran mutane ranar tashin alƙiyama. Ina fata mun fahimta. Allah ya ce zalika yawmut taghabu, kafin nan yajma'ukum yana da ma'ana guda biyu. Yawma yajma'ukum, a wajen malaman tafsiri wannan kalmar tana da ma'ana guda biyu. Ma'anar farko ita ce yajma'ukum, ranar da zai tattara ku, tattarawa daga kabari, ma'ana kashin nan yana can, wancan kashin yana can, kafa tana can, kaza, a tattaro. To wannan tattarowar ita ce ya jima'ukum, wannan sai ya daidai da faɗin Allah a yahsibul insanu allan najma'a idhamahu, فلا قادرين على أن نسوي بنانا. من أتعلم حكم يجمعكم ينا نقن هو أنا نقن تترو نا gabas ɗin ku da yamman ku da kudun ku da arewan ku na farko da na ƙarshe duka a tattaro mu gaba daya hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidu kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala yace inna yawmul fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsarun إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم kaga wadannan ayoyin ma da muke karantawa yanzu suna karfafa topic ko mawdu'in da ake magana akai ruwa ne ke sauka ruwan sama ne okay to ayoyin suna karfafa hada tsakanin إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين تايروا جزاء أيد قوما وقع الله سبحانه وتعالى إذن كتج بدأ تلاور آيوين تند الله ينأتوا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من العذاب الحميم ذق إنك سيتي إن هذا ما كنتم به تمترون me ya tantarun abinda suke musawa suke tantama suna cewa ai babu kiyama babu rayuwa gobe Allah subhanahu wataala yace zalika yawmut taghabun muni bayani mun yi sharhi akan ma'anar taghabun inda muka ambaci cewa asalin taghabun yana bayuwa ne zuwa ga mutum ayi masa wayau a karɓi abinda yake da kima da daraja a bar masa abinda bai da daraja to nan at-taghabun malamai sun tattauna akan zalika yawmut taghabun innan me Allah yake nufi da cewa zalika yawmut taghabun wani wayau ne ɗan aljanna suka yi ma yan wuta daga cikin abubuwan da malamai suka ambata wanda yake da ƙarfi shine hadisi ingantacce wanda aka ruwaito daga manzara masu sallama da Imam Bukhari ya ruwaito cewa duk wani dan aljanna Allah subhanahu wataala zai nuna masa masaukin sa a gidan wuta inda ba dan ya samu aljanna ba duk wani dan wuta za a nuna masa masaukin sa a aljanna inda yayi aikin dan aljanna ga inda za a kai shi to idan aka yi haka to ashe akwai space kenan da yawa wannan kuma yana nuna maka girman aljanna da yalwarta to sai ina za a samu tazabun din ina za a samu dabarar da yan aljanna za su yi ma yan wuta shine sai Allah ya ce to bayan duk an shiga to ku ɗan aljanna wancan space ɗin na ɗan wutar da suka inda sun zo aljanna da nan za su sauka to duka an ba ku ku je ku shiga ku yi ta fantamawa ku yi ta morewa to su kuma ta hakuman za a yi musu furici da lafazin da zai so sa musu rai ya ƙara tayar musu da hankali su kuma sai a ce to waɗancan ramuka na azaba da inda ɗan aljanna ba su yi aikin aljanna ba da nan ne masaukinsu to a ƙara ruɓanya musu da shi to sai ya zama tazabun ɗin ke kaga an samu ba ni gishiri in ba kaman da an samu canji ne canjin shi ne an karɓi mafi daraja mai daraja kai tsaye ma sannan an bar su da lalacewa da asara da halin kakanika wannan hadithin jama'a yana nuna maka yalwar rahamar Allah aljannan nan jama'a wato sai dai mun je kawai magani insha Allah amma wato ko anan ka tsaya kai tunanin girmanta kawai sai ka gane ma'anar wajannatin ardu hasamawa sama'u wajannatin ardu hasamawa wal ard wa iddatil ladina amanu billahi wa rasuli ya ishe ka ka tuno da hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da yake kwatanta mana yanayin kofar gate din aljanna kun san kofar aljanna kofa ce mai biyu ba ɗaya bace mana kamar yadda ake gate kaga ana gate da ake ja ko akwai gate mai biyu da ake budewa to aljanna gate biyu take da shi kofofi kuma abin nan da yawa to kowane gate din kofar sa guda biyu ne manzon rahama sallallahu alaihi yace tsakanin wannan fillan da wancan fillan kamar tsakanin tafiyar ma baina makka wa busra tafiya a yanzu tafiyar kilomita 1200 kofar aljanna daga nan zuwa nan kofa guda ɗaya to ina sauran kofofin sai ka fahimci girman tafiyar mana kamar ka ce daga nan zuwa Lagos sannan a ƙara da rabi kenan kusan ko are ko da kwata ya fi kwata so kofar shiga aljanna kenan ko ɗaya daga cikin ko tsakanin kallon kofa ɗaya da ɗayan kallon na aljanna ba wai ka girgiza kai kai mamaki ba karka bari ba ka shiga ba yawa karka bari ba ka shiga ba kuma ana shigar ana samun shigan ne da taimakon Allah da agajinsa tare da imani da Allah kamar yadda Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna Allah ya azurta mu da samun rahamarsa da dacewa da alkhairan duniya da lahira wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kar amanta yau ne jajibari ko gogon Allah da zamu rufe tafsiri insha Allah wassalamu